Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro barkamu da wannan lokacin sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar BOA African Meter 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Niger za ku iya lalabo mu a tashoshin FM din radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi, sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 2 ga watan Afrilun shekara 2019 shirin namu zai tattauna akan yadda kasashen nahiyar Afrika suka fi mai da hankali wajen karatu.
Wanda suke ba da digirin kuma ba digirin dinnan kwalin digirin ba ta kai darajar wa'annan da ake bayarwa jami'a ba a Najeriya ba. To amma da mu wanda yake karatu a America ko Ingila ko France ko Germany ko China, kuma da wasu ana ɗaukan wannan wa'annan karatun kamar sun fi namu, ba inda suka fi namu.
Haka yake Amina, yau za mu ci akan me yasa kasashen nahiyar Afirka suka fi mai da hankali wajen karatun kasashen waje, inda fa suka fi an san sakamakon kasan waje. Don haka za mu so mu ji menene yasa hakan, inda ma'aikatu gwamnati kai har ma da kamfanoni masu zaman kansu suka fi daukar masu takardun kasashen waje akan waɗanda suka yi karatu a kasashen Afirka da muhimmanci. Wani abun mamaki sai kaga ɗan Najeriya ya tafi Togo ko Katano karatu. Domin kuma aka duba jami'o'in Najeriya su ma suna ba da karatu sosai, suna da muhimmanci sosai.
Kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce kuna ganin karatun kasashen waje yafi na kasashen mu na Afrika inganci, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To an samu na farko a yau ya fito ne daga Idris Khalifa Idris Girgir, inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa. Idan aka yi duba da yadda al'amuran ilimi ke tabarbarewa a yankin mu na Afrika, to yawan yajin aiki da rikici an rufe makaranta, gaskiya karatun kasan waje yafi.
To sai kuma amsar Bilkisu Musa, inda ta ce a gaskiya a'a, na Najeriya yafi, don shi karatun ake yi zahiri sosai, matsalar dai yajin aiki.
To sai mai nasara Puntuwa, inda yake cewa dole karatun kasashen waje ya fi namu na Afrika inganci, don alamun sun nuna kararar cewa karatun waje ya fi inganci. Gyara kayanka dai bai hana sauke mu raba.
To sai kuma amsar Sani Adamu Gamji, inda yake cewa a'a kam, namu na gida yafi inganci a aikace, ba a turance ba.
To sai Buhari Shehu Usman, inda yake cewa shi kuma kawai cewa ABP ba, amma sai dai nasu ba sa wulakanta dalibai, sannan kuma nasu cikin sauki ake yi.
To sai kuma amsar Yusuf Gambo, inda yake karatun mu na Najeriya yafi wahala kuma yafi inganci.
To sai Ahmadu Abacha Machina, inda yake cewa a gaskiya karatun kasashen waje yafi na kasashen mu na Afrika inganci, domin kuwa a ƙasa kamar Najeriya yawan yajin aikin malamai ya kawo mummunan nakasa ga harkar ilimi a ƙasar.
Sai amsa na gaba daga wurin Babangida Aminu, inda yace na Afrika yafi, ba a ma hadawa.
To shi Zubairu Lawal Dabo cewa kawai namu ya fi inganci.
Sai amsar Yakubu Sama'ila inda ya ce, duba da cewa muna da haziƙan malamai, ban yarda karatun ƙasashen waje ya fi namu na cikin gida inganci ba.
To sai Muhammad Gadar Malam Mamman inda cewa ya fi saboda kulawar da ake ba wa ɗalibai ba yana da yawa.
Sai amsar Jabir Yahya Muhammad inda ya ce, salam yau da gobe, wallahi ko ɗaya bai fi namu ba, domin ko a ƙasashe na waje akwai malamai masu koyarwa kuma 'yan ƙasashenmu ne.
To sai Abdul Dalib, to alasana faɗa wannan sunan daidai Mande Magarya, inda yake cewa yau da gobe ikon Allah haka ne, duba da yadda waje daga ka gama za ka samu aikin yi. To madalla, yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu a zauren muhawarar yau da gobe.
Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. Kamar yadda muka saba a kowane ranar Talata, muna tattaunawa ne akan batun ilimi. Maudu'inmu a yau ya karkata kan yadda ake baiwa takardun karatun kammala karatun gaba da secondary mahimmanci fiye da na nan gida. Menene dalili? Domin tattauna wannan maudu'i a yau, muna tare da
Malam Dallami.
Sai kuma
Malam Usman.
Tare za mu tattauna wannan maudu'i a cikin wannan zaure namu a yau. Bari mu fara da kai Malam Dallami. Menene a ra'ayinka kake gani yake sa muta ake fin karrama takardun kammala karatu na ƙasashen waje fiye da na gida?
Gaskiya ra'ayina, ina ganin cewa Turawan sun fi natsuwa su koyar da jama'a a hankalance. Sun fi ba da hankalinsu wajen karatun, kuma takardun nasu ba shi da wani wahala kamar namu.
Haka.
Kuma karatun daga wajensu ainihi ya taso.
Haka.
Shi yasa mutane suka fi natsuwa da na Turawa na wajen.
To, Malam Usman, kana gani haka ya dace, tunda mu ma kullum kana gani mu dubban ɗalibai ake yayewa. Idan aka amfi ba da muhimmanci akan takardun ƙetare, su waɗanda suke karatu a nan, wani irin takardu ake ba su? Me ye muhimmancin su? Menene dalilin ba su idan za a karrama na waje ba a karrama na gida ba? Ina dalilin bayarwa?
To, a gaskiya karatun gida shi ma yayi, karatun wajen yayi. Ni ana tunanin gani jama'a suke kaman karatun waje yafi muhimmanci saboda sun fi mu kayan koyarwan. Kuma bancin haka, ana ganin cewar can ɗin idan ka yi nisa da gida za ka fi mai da hankali kai karatu.
Haka.
Amma duk da wannan bai hana ɗalibanmu na gida yin karatun ba.
Haka.
Kuma bancin haka, ana samun ɗalibai, ana yaye ɗalibai kusan kullum a nan. Kuma bancin haka, ɗaliban da ake yayewa su ma suna mallakan ilimi kusan wanda suka yi karatu a Turai. Kuma mafi akasari akan samu wanda ma suka mallaki ilimi fiye da na Turan. Saboda shi karatu ba makaranta ba ce ɗalibi, ɗalibin ne makaranta. Saboda haka,
kuma za ka mana ƙarin haske akan haka.
Eto, ƙarin haske akan cewar ɗalibi shi ne makaranta. Shi karatu, yadda muka sani, an ce wai fahimta ne da kuma balagar mutum.
Iya hankalin da mutum ya mallaka.
Da mutum ya mallaka kenan. Cewar ya kamata ya san lokacin da zai zauna yi karatu. Lokacin da zai je hulɗa da abokai. Lokacin da kuma zai zauna ya kallo idan ma ya cancanci.
Wato kamar dai ya san yadda zai tsara rayuwarsa.
Sosai.
Ya kasa lokaci kaza na kaza ne, wannan kuma na kaza ne.
Yawwa. Saboda haka shi zai taimaka. Ɗalibi in yana ɗalibi ya san ko ya bar makarantan ya ratsa jikinsa, ya bar karatun da ake ya ratsa shi ma jikinsa. Bi ma'ana shi ne cewar makaranta ya ratsa shi, karatun ya ratsa shi. Idan aka ce daga wani makaranta ka fito ya ce makaranta kaza. To dama ai kowace makaranta tana da ƴanƙiyarta.
Haka.
Bancin ƴanƙiyarta, an kuma san cewar ɗaliban da aka yaye daga makarantar nan suna da ƙoƙari ko kuma ba su da shi.
Haka.
To bisa wannan, ɗaliban da ya maida hankali yayi karatu zai amsa sunan makarantarsa daidai da yadda jama'a suka sani a waje.
Haka.
To bancin haka kuma, duba da yanayin rayuwarmu na yau da kullum, wayoyi suna hana ɗalibi karatu. To duk wannan ya kunshi abin da na faɗa tun baya can, cewar ɗalibi ya kamata ya san me ya dace.
Amma idan aka yi la'akari kaga ƙasashen ƙetare yawanci inda mutane suka zuwa karatu sun fi ma mu'amala da irin waɗannan kayan zamani kamar wayar salula da su na'urar kwamfuta da dai sauransu. Amma daga gani a can ɗin ma a nan za a yi ɗau shekaru huɗu a karatun da idan ka fita waje za ka yi a shekaru uku.
Haka yake. Duba da yadda tsarin gwamnatin mataki. Wannan canji na yanayin shekarun karatu nan ayi hudu can ayi uku ba wani abu bane yake jawo nan illa kamar yajin aiki na makarantu. Malamai su ce suna buƙatan kaza sai gwamnati sun musu sai su ce sun tafi yajin aiki.
To kai kana gani malam ɗan nami kana gani ana wa ɗaliban Najeriya sanin abin da ke faruwa a nan Najeriya. Kana gani ana wa ɗaliban Najeriya adalci wato su malaman makarantun gaba da sakandare suna wa ɗalibai adalci inda zaka ga an yanzu kwanakin nan aka ɗauki sama da watanni nawa ana yajin aiki dukkanin wani ɗan jami'a ya zo ya tare ya koma zaman gida.
Gaskiya ba a musu adalci saboda suna biyan kuɗin nan kuma an dawo semester in ba su biya ba dole a ce su je gida.
Haka.
To ya kamata a ce ana musu adalci ba wannan koran makarantar da ake yi ko koran kuɗi.
Haka.
Tunda kin ga a Turai da inda su yi karatu kila kuɗin ka biya ake ba a cika kora ba ma.
Haka.
Yawwa.
Wato ana basu kamar bashi.
Ana basu.
Daga baya idan suka kammala karatu.
Za su biya kafin su karɓi results ɗin su.
Haka.
Yawwa to kin ga anan gida inda ake ce yau ana gida gobe ana makaranta wani lokaci ma kana makaranta semester gaba ɗaya ba za ka samu kai ba saboda tashin hankalin yau ana gida yau ba a gida.
Haka.
Yau ana makaranta gobe ana gida.
Haka.
To ya kamata a ce an tsayar da karatun shi kawai ake tafiya sai ki ga lokacin karatun ya ƙare da wuri. Yawwa tunda an samu an yi duk wajen da aka hawuce shi za a yi.
Sosai. To wa'in suna danganta irin wannan abu na karrama takardun kammala karatu na ƙaitare fiye da na gida akan yanayin tsarin iliminmu na ƙasar nan. Menene ra'ayinku game da haka?
To game da yanayin tsarin iliminmu na ƙasar nan. Tunda mu firamare muna shekara shida.
Haka.
Bancin haka a firamaren nan kafin a shiga asalin ajin firamare ana ajin wasa kenan. Kamar kindergarten da menene nursery ana shekara biyu a cikinsa.
Haka.
Wannan shi yana taimakawa a gina ma ɗalibi hanyar da zai bi wajen fahimtar rubutu da kuma iya furta karatu.
Haka.
Kafin ya zo ya fara watan usulin rubutun.
Haka.
Wannan tsari gaskiya ban ga wani abu ba aibu a cikinsa.
To amma ka ga idan muka yi la'akari da yanayin karatun waje. Za ka ga yaro tun yana ƙarami kamar ake ɗora shi akan turbar hanyar da ya ɗauka zai ɗauka a rayuwa. Wato wannan idan zai yi kanikanci ne tun yana yaro ake ganiya daga wayannan ajujuwan da ka faɗa yanzu. Kindergarten da dai sauransu ajujuwan wasa ake fahimtar wannan ga alƙiblar da ya dosa kawai kamar abubuwan da suke amfani da su. Wajen gane haka baka gani idan irin waɗannan na daga cikin abubuwan da dalilan da yasa mutane suka fi baiwa takardun ƙetare muhimmanci.
Eto zai iya kasancewa haka amma koda ana suna kokarin ware ɗaliban a bisa abin da suka fi fahimta. Nan gida abin da na fuskanta shine cewa bancin ɗalibi na zuwa makaranta. Shi wannan baiwar da Allah ya masa yakan kasance yana kuma koyansa a gida. Wanda wannan abu ɗaya da na san Turai suke yi da ba ma yi a nan shine cewa ƙananan irin ayyukan da ake ba ɗalibai a ce aikin hannu wanda ake kiransa da handcraft. Wannan yana taimakawa matuƙa wajen fahimtar abin da ɗalibi zai iya yi. Nan gida idan aka ba yaro sai dai yayinsa ko iyaye ko kuma in an ɗauko malami na koyar da shi a gida sai ɗalibin ya sakalkance akan cewar sai dai yayinsa mar ko malamin ya mar ko kuma iyayensa mar. Amma kuma can bancin kuma ɗaliban Turai sai dai a ba su dama su yi da kansu. Kuma bancin wannan can akwai kayan aiki tsakani da Allah fiye da nan.
Kayan karatu.
Kayan karatu ne fiye da nan. Saboda haka wannan kayan karatu yana tallafa musu matuƙa. Da a ce gwamnatin ƙasarmu su ma za su ba da dama da ƙarfi da himma wajen taimaka ma ɗaliban da samu musu kayan karatu wadatacce. To mun na tabbata da nan mu ma za mu samu makamancin abin da ake samu a Turai.
Yau Madalla, yanzu bari mu je ga hirar da abokiyar aikinmu Daula Salim ta yi da Malam Abubakar Jiddere daga Jami'ar Bayero da ke Kano akan wannan maudu'i.
Bakoncin Malam Abubakar Jiddere daga Department of Political Science, Bayero University, Kano, Nigeria.
To Malam Abubakar, barka da shigowa. Nace a matsayinka na abin nan malami a tsangayar political science da kuma masani akan harkan ilimi shine nace yau bari mu gayyato ka domin mu ji ta bakinku. Yau muna son mu tattauna ne akan yadda zamu ci jama'a da ita kanta ma wasu ma'aikatan gwamnatin da ma'aikatu masu zaman kansu suka fi mai da hankali wajen sakamako ko a ce karatun kasan waje akan na Najeriya. Zaka ga mutum yayi degree a Najeriya, yayi masters, ya mai har PhD a Najeriya, amma kuma in wani ya zo da sakamakon kasan waje sai su fi daukaka shi, su fi mai da hankali akan wanda ya karatu a Najeriya. Me yake kawo irin wannan matsalan ne? Me yake sa hakan ke faruwa?
To na farko dai sai mun koma mun dubi jami'o'i duniya gaba daya. Akwai jerin sunayen jami'o'i manya-manya na duniya waɗanda ko an san su tun da jimawa a duniya, kuma yanzu ana girmama su don ana iya samun su a yanan gizo-gizo a kowane lokaci. Cikin wannan rukunin jami'o'i na dewa Najeriya suna ciki, hatta ma jami'ar Bayero tana cikin irin wannan rukunin manya-manyan jami'o'i. To wasu mutane suna son su je su yi karatu ne a can don wani lokaci, wajen yaran da suke karatu in suka zauna a Najeriya yanzu. Alal misali bana an ɗauki yara makaranta 6,000, amma waɗanda suka nemi zuwa jami'ar Bayero sun kai 60,000 da wani abu. Inda jami'o'in mu ba su da facilities da za su iya ɗaukarwa na mutane da yawa. To wasu iyaye sun gwammace su tura 'ya'yansu waje su je su yi karatu su dawo. So part of the problem da ya sa ake ganin jami'o'in nan, wasu sukan yi sa'a su je wasu jami'o'i masu suna a cikin wannan rukunin jami'o'in da aka nuna duniya, wanda ita jami'o'in na Najeriya ma ta yi da su, irin su Oxford, you know, da sauransu, su Harvard da sauransu. Amma akwai yanzu jami'o'i da yawa a zube a duniya, a gaba Afirka, san Afirka, wanda suke ba da digirin, amma ba digirin ɗin nan, kwalin digirin ba ta kai darajar waɗannan da ake bayarwa a jami'a ba a Najeriya ba. To amma damuwa wanda ya je karatu a Amerika ko Ingila ko France ko Germany ko China, kuma dawo sai ana ɗaukan waɗannan karatun kamar sun fi namu, ba inda suka fi namu. Duk wanda ya san yadda ake training mutane a jami'o'i mu a nan, to za su san cewa muna ɗaukan lokaci mai tsawo mu training yara. In aka baka digiri program, kana da wata huɗu, kana da shekaru huɗu, bayan shekaru huɗu university za ta kara maka shekara ɗaya har sau biyu ya haɗa shida. To damuwan da ake ciki babba shi ne waɗannan mutane in suka dawo don suna da hali sai su je hanyar da suke samu aiki da sauransu. Amma ainihin quality na karatun irin wanda suke zuwa Malaysia, Cyprus da sauransu, ba mu shi takardunsu ba su da kyau ba. A'a, mutane ne kawai suke ji kamar ba wannan ya je karatu a waje, don haka karatunsa ya fi na gidan nan, na gida gaskiya ko kyau ko kuma quality. A'a, jami'a, in an ce jami'a ce. To cikin manya-manyan damuwan shi ne kin san mutane yanzu in aka ci abu America ne, ko yanzu magana da an aka faɗa a Radio Najeriya, Radio Kaduna, ba a fi yadda da shi ba in aka ji kamar yadda wanda za a faɗa a BBC London. Sai ka ji mutane suna cewa daga BBC London ne fa, a BBC London aka faɗi wannan magana. Amma ba zai yarda da gidan Radio Kaduna ba, wannan dai zai iya shiga gidan radio ya tantance gaskiyar wannan maganan. Amma ya fi yadda da rediyon da za a faɗa daga kasashen America da kasashen Turai. Wannan kuma ya haɗu da wannan abin da muke kira colonial mentality. Ganin cewa wani farin fata ko wani abu a Turai ya fi namu daraja. Wannan abu na nan in kika ga yanayin matasanmu yanzu ma, yanayin suturansu, yadda suke sa kaya, riga da wando, ga yaro za ka gan shi ya fita daga gida mai daraja, wasu gidajen malamai, wasu gidajen limamai, gidajen attajirai, ko hatta ma gidajen sarakuna. Amma in ka ga yaro yana tafiya, sai ya tabbatar miki, sai ki sake tambaya ka ga ka san cewa wani yaro ne daga gida mai mutunci. wandunan da suke sawa, rigunan da suke sawa, irin yanayin askinsu, duk suna koyon masu waka, masu wasan bol a kasashen Turai. Suna ga kamar wayewar wa'ancan kasashen Turai ya fi wayewar mu nan.
To,
zai za ta cayi ya fi dumami.
To, wani hanyoyi ya kamata a bi wajen ganin an canja masu wannan tunanin nasu da wannan aƙidar nasu na cewa shi ma kan shi karatun Najeriya inda sauran ƙasashenmu na Afirka yana da mahimmanci, yana da kuma inganci.
To, shi ya sa akwai muna da kungiyar malaman jami'a wanda ake kira ASU. Ko kwanan nan mun je ba mu daɗe da dawowa daga yajin aiki ba. Wannan yajin aikin da ake ta yi kullum ba wai muna son mu yi ba ne. Muna gaya gwamnatin ƙasar Najeriya ne su ba da su sa kuɗi sosai a cikin jami'o'i. Najeriya ta rattaba hannu a majalisar ɗinkin duniya da aka yi yarjejeniya a kan kowace ƙasa za ta sa kaso 25 zuwa 30 a ɓangaren ilimi. To tun da aka sa hannu nan har yau Najeriya ba ta taɓa sa kaso budget na shekara ya kai kaso 10 ba. Yanzu ka zo jami'o'i ga makaranta ga abubuwa ga malamai amma babu facilities da za a iya ɗaukan yara. Yaran da muka ɗauka yanzu ma wasu guri wani lokaci za ga wajen da za su yi karatu ma sai dai su zauna gindin pole wutar lantarki na cikin makaranta suna karatu ko kuma su kunna wani iri wani fitila don babu wuta. Yau gwamnati sai ta saya ta gyara makarantun nan. Ga fili da za a expand makarantun nan kuma a tabbatar da kowace jami'a in yaro ya zo ne zai sami internet wato yanar gizo-gizo nan zai shiga a kowane lokaci yana da taimako zai shiga ya bincike ya rubuta ya rubuce-rubucensa in yi zai iya ma in ya rubuce-rubuce ya tura yanar gizo-gizo shi ma a matsayinsa na ɗalibi duk duniya su gani su karanta. To tattalin arzikin ƙasar Najeriya kullum gwamnati na kuka babu kuɗi. Amma abin da yake kasa gaskiya akwai damuwa. Muna neman gwamnati ta zo ta gyara makarantun nan sosai ta kara mata ƙarfi da kuma azuzuwan wajen karatu dakunan bincike irin su laboratory da ita library kanta duk ana buƙatar wannan abubuwa. Inda ɗalibai za su kwanta su ji daɗin kwanciya su tashi wasai da safe su je makaranta su je su yi karatu. To yanzu da nake miki magana wanci akwai jami'an da take da wannan kamar cafeteria ba inda ɗalibi zai je shiga kawai ba da kuɗinsa a ba shi abinci mai sauki wanda jami'a ne ko gwamnati ta take yi duk ɗakunan cin abinci yanzu an mai da su azuzuwa don kuma kawai gwamnati ba ta iya tallafawa ba ta iya kai abubuwan nan a Najeriya ba. So therefore sai gwamnati ta saya ta gyara makarantunta na gida ta buɗe ɗasu. Ba dalilin da za a ce wai ba za a kara yanzu jami'ar Bayero akwai gurare daban-daban ta girma ta kara kusa-kusai amma tana yin ta a cikin wutane don wani lokaci za ka ga ko shugabancin jami'an sai ko ce kwararre yake yi zuwa wanda bai kore ba zai iya shugabantar jami'a ba wanda an haɗa maka local government 30 ka shugabanci ka shugabance su akan a ce ka shugabanci jami'a don babban guri ne.
Akwai wani rahoto da kwanan nan hukumar ilimi ta Amurka ta fitar na cewa akasarin 'yan Najeriya ne suka fi sa kuɗi sosai a fannin ilimi a Amerika wanda har ya na tallafa ma tattalin arzikin ƙasa inda rahoton ya nuna cewa biliyan 42.4 ne 'yan Najeriya suka saka kan ilimi daga shekarar 2017 zuwa shekarar 2018. Me za ka ce hakan yanda ake ɗaukan kuɗi ake kai yara karatu ƙasan waje maimakon a yi amfani da wannan kuɗin a gyara makarantun ƙasashenmu na Afirka?
To, inda dai da farko ma an gaya miki cewa yawancin masu zuwa karatu waje nan kashi 95 duka 'yan attajirai ne, 'yan masu kuɗi ne. Kuma waɗanda suka fito zuwa karatu nan ba attajiran 'yan kasuwa ba ne, attajiran 'yan gwamnati ne. Amma kuma ina suke samun kuɗi. Kuɗaɗen da ya kamata a ɗauka a gyara makarantu a gida kuɗaɗen ne za a zo an yi budget ɗan kalilan da aka ba a ɓangaren ilimi ma ba zai kai ga wajen jami'o'i da makarantun da suke kasan ba. Mutane suna nan suna ta barna da kuɗin gwamnati su tattara kuɗin gwamnati su kuma aika yaransu waje. Yanzu idan mutum ne ɗan kasuwa ne haka kawai mai saye da sayarwa ko manomi yau ya ɗauki ya kai ɗansa karatu alal misali Ingila ko Amerika a ce kowane shekara sai ya kashe miliyan 5 a wajen zuwansa, dawowansa, makoncinsa da wasu abubuwan da zai amfani da shi. Mutum nawa zai iya wannan? Kuɗin kasuwa mai sayar da sayarwa sai dai ga binan a tajiri sosai. In kika ɗauki statistics ɗin wanda suka yi da yawan zuwa fita waje ɗin, za ka gansu ƴaƴan attajiran gwamnati ne, masu handaman kuɗin gwamnati ne, suna satan kuɗin gwamnati. In suka tara su tura ƴaƴansu karatunsu, in yaran suka dawo su ne za su nuna cewa ai ɗana ɗan yaro a Ingila ne karatu ko Amerika, in sun tuna suna da ƙarfi su je su samo su aiki a wajen gwamnati. Ina ɗan talaka zai iya zuwa? Yanzu hakan nan in aka ce ɗaliban su biya kuɗin tushen, kuɗin registration na makaranta, a ce an sa tushen fee a biya, ba tushen fee da za a biya zai fi 150,000 sai ya kai 250,000. ƴan talaka nawa za su iya biya? Ko mu malaman da muke koyarwa ma, in muka yadda gwamnati ta sa tushen fee a jami'oyi, to wata ran ɗan karkara ji kana gani ba zai samu shigan jami'a ba. Abin da ke faruwa kenan.
To daga ƙarshe wane kira za ka yi ma gwamnati akan yadda za a shawo kan wannan matsalar?
Amma inda za a saya a duba shi ne, yanzu za ka ga mutum an ba shi commissioner na education, ƴaƴansa gaba ɗaya ba sa makarantar gwamnati, shi ne kuma commissioner education. Ya zai ɗauke dai, ya zai bata kuɗin sa, ya ɗauki kuɗi zai kishi makarantun gwamnati? A ba mutum minista na ilimi a Najeriya, ƴaƴansu duka suna waje. To dole ne sai mutane suka su zauna mu duba cewa kasan mu sai in mun nuna muke karantar da yaranmu. Don yaro ya je can karatun nan ba ilimi kawai za ka samu ka dawo ba fa, a'a akwai al'ada, akwai tarbiyya, duk wa'innan abubuwan nan. Amerika ba za ka sami tarbiyyan da ya dace da Najeriya ba, a Turai ba za ka sami tarbiyya da al'adan da ya dace da mu nan ba. Haka idan aka nuna shugaban kasa, duk wani ma'aikacin gwamnati in dai yana aikani a kashi aiki ne masu zara gwamnati, dole ka sana tafi makarantar gwamnati. To in aka yi haka, kowa a ba aiki karatun gwamnati, haka ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, dole ne ɗan Najeriya shi ma ya kishin kansa. Gwamnati ita kaɗai ba za ka iya yi ba. Ina malami, ina koyarwa, ya kamata in yi kishi dana tattalin abin nan da kishin ilimin ƙasar nan. In ba mun ba yaranmu ilimi ba, mun ki mun so akwai lokacin dole wa'annan da ba su da ilimin su za su shugabanci ƙasar nan. To dole ne gwamnati ta saya tabbatar an gyara makarantu nan, ko ba wai jami'a kawai ba, a'a daga primary ko nursery zan faɗa. To in ba a gyara primary da nursery da secondary ba, jami'an ma ba zai gyaru ba, ko da an kawo komai da ɗaliban ilimin da tarbiyyan ba zai kyau ba.
To madalla, a gaishe da Malam Abubakar Jidare, Amina kinji maganan da ya yi mahimman maganganu sosai, inda ya nuna cewa ya kamata a ce su manya-manyan 'yan ƙasashen Afirka, ba ma Najeriya kaɗai ba, manya-manyan 'yan gwamnati ya kamata su ma su dinga kai 'ya'yansu makarantun Najeriya. Kowa ma da
ba su hannu da shi wanda mutane. Ya kamata a ce duk wanda
zai rike commissioner ɗanshi dole sai yana gwamnati. Abin da shi ma ya faɗi ke da ya ce ba ni za a ɗauka a baka shugaban fannin ilimi, amma kuma kai kanka ka ɗauka 'ya'yanka gaba ɗaya ka kai su ƙasashen waje. To kai ma kanka baka ma sa za a ji kuma za a gyara, Allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata.
Amin.
A madadin Julie Lazarus Gresham da ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin da injiniyan mu na yau Mr. Cummins da abokiyar aiki na
Amina Buhari Auna,
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai gobe, na Allah ya saki dawo da mu. Yau da gobe shirin su BOA ba sani na ba. Muryar Amurka yau ta